أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابه وبعد. الأنقوى وإن دستي يستور علينا لكم كلنا أدري وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينظر نكي مغانا يوطنن منا تقصني نواتم بقري وترجل هجرات النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبوتا لديه دود أربعين دبيو واندي جديدا عشرين ديدي نواتم بيو شكرا دبو بيو دا عشرين inda muka gabatar da karatu kowane lokaci idan wani abu ya taso. Kamar yadda ƴan uwa ba su sani ba ko ba su gushi ba kai, suna sanar da cewa duk lokacin da wani abu ya taso mukan yi iya ƙoƙarinmu a shafi jama'ar gari mu haska musu, abinda kuma ya shafi gwamnati mu haska mata, wanda wannan abin shi ne kaɗai ainihin wato zaman lafiya da ƙasar. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wayannan fitintunan da ake yi, Allah ka sa mu za mu ga ƙarshensu, ba su za su ga ƙarshenmu ba. Duk mutumin da yake kallon yanayin Najeriya ya san akwai kaitu, kamar yadda Bahaushe yake faɗa, wajen wato yadda rayuwa ta gagara, wajen kyale mutane ma kai abinda ke hannun gwamnati ta rike kayanta mutane su daina benefitin, wajen ruwa ko wuta ko titi ko harkar lafiya. Wannan abun ba ta shi ake yi ba, a'a, mutane a kyale su su rayu kaɗai, wannan abun ya gagara. Akwai abubuwa da za mu tattauna a wannan daren wanda suke bibiyar social media sun ga tsakanin jiya zuwa shekarun jiya rikici ya faru gilliri ta jihar Gombe, kuma abin baƙin ciki da sada hankali. Rikici ne na sarauta ya faru, wasu suka mai da shi ya koma rikicin addini. Kuma ya kalli abin da ya faru ya san cewa sanda abin yake faruwa a gaban jami'an tsaro, ga motarsu a bakin masallaci ko motocin, amma suna gani aka zo aka farwa masallaci, abin da ya faru a kan ta'addancin duk da za a yi. To sai ka rasa sanin wannan wata irin ƙasa ce. A jami'an tsaron da ke ciki, mun ka ɗauko ɗan kudu ka kawo shi arewacin Najeriya, yana ganin dan me zai saki fahim ya bayar da rayuwar shi ga wasu mutane da bai da alaƙa da su ta ɓangaren wato al'ada ko addini. In ka ɗauki ɗaya ɓangaren bil'aksi, haka kuma kake ainihin wato gani abinda yake faruwa kenan. Haka insha Allah akwai abubuwa da ya kamata mu ɗan farfaɗe su kaɗan, sannan idan mun farfaɗe su sai mu tafi mu je mu tattauna akan abin da ya shafi harkar ainihin wato zaman lafiya ɗin. Addinin musulunci daga sunan duk wanda ya fahimci shi zai fahimci cewa addini ne da yake ɗauke da yadda za a zauna lafiya, saboda sunansa al-islam. Wannan ya sa da annabi ya fara karantar da addini an yi ta takarar shi a Makka, da yi masa abubuwa na musgunawa da rashin kyautawa da rashin mutunci, amma Allah subhanahu wa ta'ala ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ba zai ɗauki mataki ba ya haƙuri. Haka annabi ya yi ta haƙuri har tsawon shekara 13, wanda daga ƙarshe aka neme a kashe shi ya bar Makka ya taho Madina. A wannan yanayin manzon Allah ya karantar da al'ummarsa cewa la tatamannaw liqa'a al'adu, ku daina fatan cewa Allah ya kawo wurin da za ku haɗu da maƙiya. Annabi ya ce was'alullaha al'afiya, kuruki Allah subhanahu wa ta'ala kawai ya kawo zaman lafiya. Amma idan matsala ta zo ba ku kuka janyo ta ba, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ku yi hakuri. Akwai abubuwa da wato addinin musulunci ya yi la'akari da su ɓangaren wato ayoyi da suka sauka a Ƙur'ani wajen abin da ya shafi shi kan shi wato zaman lafiya ɗin. Manto za a yi ta karatu ko ta ci gaban rayuwa ko ta ilimi ko ta kasuwanci lokacin wato a rashin zaman lafiya da ruɗani da tada rikici. Sai dai kawai abin mamaki ba ne ta yadda kamar yadda masu magana na Larabawa suke faɗa cewa wato masalihu qaumin inda qaumin masalihu, sanda musiba take afka ma wasu ta ku wanda su kuma wannan musibar maslaha ce gare su. Da haka rikicin da ke faruwa a Najeriya yanzu lokacin da yake ɗibar rayukan wasu yana tafiya da su, akwai wanda su fa'ida suke samu. Fa'idar da suke samu shi ne idan aka daina tashin hankali, da haka rayukan al'umma su ci gaba da tafiya da dukiyoyinsu ba matsala ba ne gare su idan an ci gaba da tada hankali da rashin zaman lafiya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cikin abin da ya sa ya ce wa garin Makka a dinga tafiya aikin hajji, bai ce a dinga tafiya ba. Mutane kowa ya baro garinsa daga kowane sassa na duniya ya taho garin, sai da aka ba mutane tabbacin cewa akwai aminci a gurin. Wanda ya fara roƙon wa garin Makka aminci shi ne Annabi Ibrahim. Allah ya ce wa idhal Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina, yace Allah ka sanya wannan gari na Makka ya zamanto amintacce. Sannan yace warzuqu ahlahu min as-samarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Shi Annabi Ibrahim da ya tashi roƙon arziki sai ya ce Allah ya ba wanda ya yi imani da shi. Kala Allah ya ce wa man kafara, har wanda ma ikutin ce mun in dai arziki ne na duniya zan iya ba shi, in an je lahira ne kuma a yi tawari. Da haka za mu ga cewa abu biyu, al'amnu wa rizqu, idan ƙasa ba ta da arziki tana zaune lafiya matsala ne, idan ƙasa tana da arziki babu zaman lafiya matsala ne. Amma wani lokaci har gara a ce babu arziki amma ana zaune lafiya, da akwai arziki babu zaman lafiya. Saboda yanzu idan ka zo ka amma dora ta ake ana ba ta abinci, sai ka ga hankali za ta warke, wataƙila in tana samun kulawa matsalar ta karewa ne kaɗai kafin a gama jinyar ta har ta yi ƙiba. Idan ka zo ka ɗauko wata wacce ba ta kare ba, ka ajiye ka ɗaure, ana ba ta abinci amma sai ka ɗaure ta kusa da kura. Duk lokacin da kura ta ɗan kiwo ta kalle ta ta zare mata ido, za ka ga irin masifar tashin hankalin da take ciki. Gara kurar da ta kare, gara akuya da ta kare aka ɗaure ta, ta fi kwanciyar hankali sama da wacce ba ta kare ba. Lafiyar ta lau aka ɗaure ta kusa da kura ana ba ta abinci saboda tashin hankali. To shi ne dalilin da ya sa Annabi Ibrahim ya ce rabbi ja'al, sai da ya fara roƙar zaman lafiya aminci tukunna. Sannan ya ce warzuqu ahlahu, Allah ka kawo zaman lafiya ga garin sannan ka kawo masa arziki. Wannan shi ne abin da Annabi Ibrahim ya yi. Za mu ga cewa a suratu Ibrahim da Allah ya ce wa rabbi ja'al hadha albalada, Allah ka sanya wannan gari na Makka, a kan sai ya ce aminin kawai, bai ma haɗa da arziki ba. Don me? Don ya nuna maka cewa arziki yana da muhimmanci, amma abinda ke gaba da arzikin wajen muhimmanci guri ya zauna lafiya shi ne ƙashin gadon bayan yadda za a yi arzikin ya zauna. Shi yasa Allah Maɗaukakin Sarki ya dinga faɗa musu a matsayin ni'ima lokacin da suka ce wa qalu inna tattabi'ul huda ma aka nutafattan min abda, wannan shiryar da ka zo da ita daga wajen Allah idan muka ce za mu bi ta za a dinga kai mana farmaki a ƙasashenmu. Allah ya ce a wajen na makilan maharaman aminin, ba mu ba su dama ba mun sanya harami ya zama waje ne amintacce yujuba ilayhi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna walakin aktharuhum la ya'lamun sai ka ga gashi ba a yin abu a garin makka sai a yi shi a wani guri sai a ɗauko shi a kawo shi siyarwa sai ka ga ya fi na garin makka ya fi na makka ya fi inda aka yi shi arha saboda albarkar da addu'ar nabi ibrahim da yi da haka da allah ya tashi sai ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkati mubarakan wa hudan lil'alamin sai ya ce fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim sai yake wa man dakhalahu kana amina in ka shiga cikin garin akwai ma'ana guda biyu kana cikin aminci sannan an umarci mutanen garin cewa su amintar da kai kar su bari wani abu ya same ka da haka za mu ga cewa yana daga cikin sharadi na fita aikin hajji dole a samu amnan tare ba wancan inda za ka je aikin hajjin ba hanyar ma da za ka bai zama ta kuɓa suna da aminci aikin hajjin ya faɗi gare ka yau yanzu zama yadda Najeriya ta bi yau ta da rigima can gobe kura can da a ce a Najeriya ne za a ɗauko aikin hajji a kawo shi yanzu yadda ake dafa mutanen nan da kashe-kashe ko ban san yadda za a yi aikin hajji yau ba a Najeriya ban san yadda za a yi to da in ka shigo ka je ka yi inda za ka yi aikin hajjin ba matsala to fita kuma zai zama maka matsala da haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato hana da haka za mu ga Allah madaukakin sarki yana cewa da ilafi quraishi ilafihim rihlatish shita'i was-sayf saban da quraishawa suka yi sun saba da tafiya ta kasuwanci lokacin sanyi da lokacin zafi sai Allah ya ce musu kariya abudu rabb hadha al-bayt ku bauta wa ubangijin wannan daki alladhi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya wa amanahum min khawf ya amintar da ku daga tsoro wannan shine kullun kiran da muke yi cewa ayi kokari a samar da abu biyu a samar da hanyar da mutane za su fita su je su nemo abinci da zama tana da su sannan mutane su samu aminci suna zaune a gidajensu ko hanyar da suke bi in aka yi haka wanda suke mulki kowa sai ya ci gaba da harkarsa ta mulki jiya nan mun yi magana wajen abin da muka aika na saƙo zuwa ga shehi Zahir Bauchi da yake faɗan magana da yake magana cewa jiya nan mun yi magana da yake maganan cewa wato idan kar mutane su shiga Fulani kada su fita daga harkar kidnapping su bi sai shi da Ahmad Gumi yana bibi maganganun nasa Fulanin za ka ga cewa magana yake ta cutarsu da aka yi a karɓo musu haƙƙinsu ba magana ba sai ta su shiga izala ba ita ake yi ba kuma dama wanda suke cewa ba su yarda a yi sulhu ba kana cewa ba ka yarda a yi sulhu ba ne idan ka kai kansu shi ne illal ladina tabu min qabli an taqdiru alayhi amma in mutane suka riga suka kawo kansu akwai dama ana iya yin ainihin wato sulhu in ba su jena ba ne ko ka kai kansu ba su tuba wato maganan dama a yi sulhu ba ta taso ba amma idan ba a riga an kai kansu ba ana da damar lalle ana iya yin ainihin wato sulhu wannan jiya mun yi magana akan wannan ya gabata akan waɗannan maganganun da to yanzu yau muna so za mu tattauna wasu abubuwa na farko akwai maganan wannan bawan Allah kowa ya ga matsalar nan a hankali ta fara daga jihar Benue amma duk lokacin fa da ka kalli wata al'umma kana gwamna ta ce su bar maka jiharka wallahi automatic ka riga ka halatta jininsu da dukiyarsu ne da ragowar ɗan ja wannan kuma shi ne abin da ya faru kai ne gwamna ba kai ne chief security na ja sai ka kalli wata al'umma sai ka ce su bar jiharka ko baka fito ka faɗa ba abin da ka ba ɗan ja ka umarni duk wanda yaga wannan al'ummar ya kashe ta ya halatta dukiyar ta ya halatta gare shi kuma ana kallo wayan abubuwan wannan burki ba ai ma gwamnatin Benue yazo ya fara daga naka samu jihohin Yarbawa suka dauka daga naka samu jihohin Inyamurai suka dauka daga nan har faɗin abin da ya shafi Ibadan yazo ya faru akwai wani bawan Allah da naji yana maganin cewa ga yadda yake bari mu danna mutane su ji
jama'a assalamu alaikum ga sako zuwa ga dukkan da Bahaushe yake kai ce na duk dawo gida lokacin ce rani ya riga ya kule lokacin da ake ganin darajar Bahaushe ta riga ta wuce a kudu aka haife mu kakana ɗan daura shi kafa samu shaga mai yabi kaka ta hajja na biyar daura sunan mahaifina Sharula daga nan Kano makwarari ya fito ya je a wasu aka haife mu biyar sannan kuma ɗan ɗakin da ke wasu kuma ƴaƴan har su goma sha takwas jama'a duk jin daɗin da yake a kudu mun ji a nan garba aisha zan goma mahaifiya ta ne na yi aiki a fadar shugaban ƙasa baban gida na zo a kakasar gwamnati Aliyu jama'a na aiki da chairman federal civil service commission a nan shi aibu ka zaure muna federal area a wani 11-12 jama'a na hau jirgin sama ya fito tuhu martabar da ake gani ta Bahaushe babu ku dawo gida ɗan cirani Bahaushe duk inda kake ka dawo gida ɗan Saudiya ma suna dawowa gida ɗan Isra'ila ma suna dawowa gida amma da ka je ka mutu a wulaƙance ila ma gawa ka a yankau na tashi a tsaki da shi ka san haka suke a kudu haka kuma ake a shagamu haka ake a ibada duk gawakin da ake kashewa na Hausawa tsaki za a yi da su ƙarshe ban Muhammadu Rasulullahi Muhammad za ku dawo gida a ci abinci a yi masaraka a yi maka sutura a dinga murna da mutuwarka da gawarka ya fi maka amfani da ka mutu a wulaƙance ba wanda ya san ma ka mutu a jefa ka a kwata kare ya ci dan ba ta ci a haka baka da daraja ban kuma ɗan uwanka ba san hannun ke ciki ba ba wani abu da za ka samu yanzu a kudu ya kare a rawo zai ana fashi lokacin da nake aiki a Freedom Radio ni ne wakilin Freedom Radio ɓangaren marketing a Lagos ina a Alif Oshin Estate number 10 on Yelola Street Alif Oshin Estate na dawo kotishi ne suke gadin wurin na buɗe ƙofa na ɗan ƙasa su buɗe mai suka ce ba za su buɗe ba na wuce lokaci sha biyu ake kulewa kan da ɗan dare dawo na ƙura a sha na zuwa su suka ce sorry na mana aka buɗe mun ƙofa aka raka ni har gida na ɗau gidan sama da kwanta na mutane yanzu ba za a ma ba martabar Bahaushe ana ganin Bahaushe da saboda kama'a da tsoron Allah da ibada da duk iyaye yadda ka san Iblis haka ake ganin ka wani da ke ɗani wanda ba zai iya tsakuwa ba da rufin za ka yi magana a rawo ko amuro ba wanda yake da gida ne ya san Bahaushe da ke bindiga yanzu babu kada kuma ta shekara 50 da ta wuce an taɓa yin faɗa tsakanin Hausawa irin wannan sunansa gambar mago idan muka yi wasa shi ne fa ake so a maimaita a ba mu kayan cikin mu hannu to yanzu ma a yanzu haka akwai matsala idan muka tashi dawowa in ba rakiya aka yi musu da escort ba a wurin dawowar za a dinga bin Hausawa a daji ana rabcewa ana gujewa ana kwashe musu kayayyaki dan Muhammadu Rasulullahi gwamnoni da kuma dattawan alaikum sali babu wani sulhu za ku iya Bahaushe da bai rage a yanzu babu shi ƙarya ne ba kotu da ke sanda ba ta maganin da ba ta zuciya mun fi kudu kan haife mu a wurin an haife yayin mu a wurin ni sai da gari yake amma ɗan Kano ne ina ina mada kai ta cin makwarari ka zo ka gani kuma da aiki na da komai aiki da rida nake kotar na gida ba na yi babu wani gwamna da ya sai sulhu ga ba su ce da mu sun ce a bar musu gari Bahaushe tashi dan la ilaha illallah ku dawo gida ku zo ku yi amfani ɗan uwanku ku zo ku yi noma ku zo ku yi abubuwa da abin da kake za ka yi a Arewa za ka yi a Kano za ka yi a Kaduna in ba za ka yi aka koma Habu za ka zauna amma ko a yanzu dawowa ma musifa ne Allah ka iya mun jirgin mu da mutunci
wannan abin da babu ke cewa ku kan kurciya jawabi ne amma mai hankali shi yake ganewa sannan larabawa suna wata magana suna cewa innal labiba bil isharati yafhamu mutumin da yake da hankali ne ta hanyar ishara ma idan kamai yana iya ganewa. Wannan yana daga cikin ababen da suke ainihin wato faruwa. Haka za mu tafi du'a ta gaba bayan wannan shine akwai ɗaya daga cikin ɗan majalisu da aka
yi ma'a assalamu alaikum.
Akwai ɗaya daga cikin ɗan majalisu da aka yi fira da su kwanan nan bari mu tafi mu ji firar da aka yi shi kwanan nan akan wancan rikicin da ya faru.
Abin da ya faru a jihar Oyo da kuma abubuwan da suka an faru a wasu jihohin kudu maso yammacin Najeriya da wata kila ma wasu ɓangarorin kudu maso gabashi a gaskiya an samu matsalar shugabanci. Ba zan ce gwamnoni kaɗai ba, amma dai gwamnoni su suke da hakki musamman a kansu na kare mutane da suke wani kuma ya irin kalamai da wasu gwamnoni suka yi musamman daga wani yanki ya taimaka a canza da su mutane a asalin jihohin, wanda su suna ganin ai kusan shugabanninsu sun ba su lafiyar sinima.
Amma kuwa ɓangaren majalisa kamar ku ne
anan ɗaya daga cikin ƴan majalisu ne shugaban majalisa ne ko? Wato wannan shugaban majalisa ne Ahmad Lawal, mutum na uku a ƙasa daga shugaban ƙasa sai mataimakin shugaban ƙasa sai shi yake wannan magana. A daidai lokacin da su kansu shugabannin suke fitowa su faɗi cewa akwai matsala, sai ka samu wani sai ya ce wai shi ya sha sunna ya koshi fasalabe ne, in kuma ka fito ka ce akwai matsala akwai gyara kayi kuruji hawazi ne, to shi kuma shugaban da shi ya fito shi da kansa ya ce akwai matsala, shi kuma me za ka tura shi? Saboda wannan magana banza ce, Najeriya ba za ta ɗauki wannan tsarin ba. Sannan na faruwa ka ce a shuru saboda wai mutum kada ya zama ba hawariji, su kansu sun yadda akwai ɓannan, su kansu kuma suna fitowa su yi magana ainihin wato a kan ɓannan. Wannan yana cikin maganganun da shi gaban majalisa Ahmad Lawan ke faɗa. Bari mu ci gaba da jinsa.
Abin da ya faru a jihar Oyo da kuma abubuwan da suka an faru a wasu musamman daga wannan yanki ya taimaka a canza su mutane da kusurin jirgin wannan da su suna ganin ai kusan shugabanninsu sun ba su lafiyar sinima.
Amma kuwa ɓangaren majalisa kamar ku ne kuka yi canza ku ne ke kyautar jama'a kuma ku ne ke Abuja a matsayin wakilansu.
Abin da muka fara magana akai muhawara a majalisar dattawa shi ne abin da ya faru a ɓangarorin Najeriya da ɓangaren kuma shi wannan rigima da aka yi aka yi mutane suka yi illa misalin a Oyo yana cikin sahun gaba abin da muka fara magana a kan cewa ba mu amince shugabannin siyasa su dinga magana na tambo da mutane kwafa da hankali na al'ummawa, ba mu amince wata ƙabila ko kuma a'a wasu yi mutane su ce in kai ba a haifi ɓangarorin nan ba kai ba ɗan asalin yanki kaza ba ne ba za ka zo ka zauna gwamnati a matsayin gwamnatin tarayya ta gayyaci gwamnati su zauna da shugaban Muhammadu Buhari kuma ya yi musu bayanin cewa gwamnatin tarayya ba za ta amince ya je ya tura da mutane ko kuma ya haifar da a yi wa mutane kisan dilla saboda su ba a yi zama ko ina tsarin yanki Najeriya ba kowane ɗan Najeriya dama ya zauna ya yi zama kuma na halal ya nemi inganta rayuwarsa a kowane ɓangaren Najeriya da kuma mutum da shi mataimakin shugaban ƙasa ya je da gwamnati sun tsaya a kan cewa ai ma mutanen da aka kona kayansu a wannan irin tashi hankali da aka samu a biya su biya wanda a nan ni ina ga ɗaya a biya biya amma a tabbatar ba a kashe mutane kowane gida yau sun sulwanta a banza ba ba wai kawai ta hanyar kona ba mutanen da aka kashe ya za a musu kanu yadda za a musu kanu waɗanda suka kashe su ko an biya biya a neme su hukumu su neme su wa hukumu ta waɗanda suke wannan saboda ɗan basta ba a sun kana san kama gaji har wani abu su ba gani su za mu da mai kuɗi ɗan ruwan wani da aka yi shi ka na kwanko na tawo kuma waɗanda suka haɗu wannan an shi mutane ne ko na ƙoƙo da jami'an tsaro ya kamata su kama su kuma a gudanar da su a gaban kotuna a musu hukunci wannan shi zai sa gobe wani ne shakkar gudanar da irin wannan tashin tashin da ta fi
a matsayin sanata Ahmad Lawal Ibrahim shugaban majalisa mutum na uku a Najeriya yankuwa za mu buɗe layi mutane za su kira mu ji ra'ayin mutane zuwa an jima yake wannan magana a shi ya fito ya ce an yi ɓanna kuma akwai matsala ta shugabanci ƙasa ta da ku biyu wasu shugabannin musulmi ne wasu ba musulmi ba ne da sai ka samu wani sai ya fito da sunan ra'ayin wanda shi ne manhaji na ahlus sunnah wal jama'a da kuma sunan salafiyanci cikakken da ra'ayi na kashe al'umma da kuma wargaza ta shugaban na da iko da kanshi ya fito ya ce akwai matsala shi ba kawariji ba ne amma kai da za ka fito ka ce a gyara kai ne kawariji wannan shi ne tunanin wasu kuma da sunan sunna so yawa daga cikinsu za ka ga masu wannan tunanin saboda masifar ba ta taho kansu ba ne shi yasa suke wannan magana ba fata muke ba Allah ya kiyaye a mutane sun ji maganan shi wato sanata Ahmad Lawal wata rikicin ya faru an samu gwamnoni kamar wajen hudu sun tashi sun tafi ibadan tana cikin jihar Oyo ne ko capital to a cikin waɗannan mutanen daga baya dai mun ji an ce wasu gwamnonin sun fara aika gudunmawa shi gwamna Tambuwal na jihar Sokoto na ga jawabin da ya tarbi ɗan jihar Sokoto da suka shigo tare da yi musu alƙawari muna roƙon Allah ta'ala alƙawarin da ya yi musu ya ba su ikon ba shi ikon sauke nauyin da kuma cika in Allah ya daba da litiya ba za mu zo mu karatu a kan yadda ya kamata a fuskanci siyasa shekara ta 2023 mu ba za mu shiga harkar siyasa ba da sunan wata jam'iyya a'a kuma haƙƙinmu ne mu faɗa abin da yake daidai kowace jam'iyya mutum zai sawa'un wanda zai je ya tsaya a zaɓe shi ne ko waɗanda za su yi zaɓen amma ba zai yi wa mutane su ci gaba da yin zaɓe wanda za a zaɓe shi shugabanci mutane bai da manufa kai ma da za ka je ka yi zaɓen ba ka da manufa ya kamata ba abin ya ci gaba da tafiya a kan haka bari mu ji maganar da shi gwamna Tambuwal ya faɗa bayan in jihar Sokoto sun baro jihar Oyo wato Ibadan kenan bayan rikicin abin da ya faru duk mutumin da ya ga abin da ya faru za ka ga cewa a daidai lokacin da mutanenmu suke wucewa ana musu ihu suna barin jihar kuma kamar yadda wannan yake faɗa yake cewa shi ya zauna guraren nan ya san abubuwan da ke tafiya ba yadda za a yi menene shiri a hankali ba yadda za a yi wani ɗan adam ba zai iya shiga kuma maganin nan mun daɗe mun da tayi a menene mun sha ba da shawara cewa ga matakan da ya kamata a bi a gyara yana daga ciki wannan matakin da ya faɗa cewa a hukunta duk wanda aka same su suna da hannu wajen tayar da tarzoma dan in wasu suka je suka kashe wasu ba bisa ka'ida ba abinda kai kuka yi kuka biya su diya na rayukan da aka kashe da dukiyar da aka lalata amma wanda suka yi ta'addancin ba a kamo su a hukunta ba to gobe kuma za a sace yin wani wannan shine bidiyon sanda suke bari da kuma I don't know. wannan rajin bismillahir rahmanir rahim
wannan shine bidiyon da lokacin da al'umman mu suke kokarin barin gari ba kuma tsale su ba sai da aka samu su suka ci gaba da yi musu ihu yayin da suke kokarin barin gari to a ga bayanin da shi mai girma gwamnatin jihar Sokoto yi a Alhaji Aminu Waziri ainihin wato tambuwan bari mu
sunanci tun san kwana biyu da suka wuce mun samu labarin misalin da kuci a cikin jihar Yobe kwana da garin Ibadan inda na ba shi wani kuma na tsaro kuma ne ta cewa ta fatan cewa wani da ke zai dawo gida an sai makamin sun dawo gida kuma an ba su alhamdulillah da kuma izin jihar Yobe kuma an yi 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 kuma kasar Najeriya a kasar da ke duka a kowace Najeriya yana da damar ya zauna a cikin da ba na kusan kasar da a duk da ya zaba da ya kanto da ayyuka ba da kan shi ko ko ci gaba da ba a duk da ya zaba kuma abin da ke faruwa a cikin wannan kasa kan kan kwanakin nan yin wadannin nan abu ne wanda ba shi da daɗi a cikin wanda ya wadai da shi ana wadai da shi kuma ina kira ga shugabanni da magudani yin magudanu wurin da za su kara kawo rashin zaman lafiya da kwanci hankali a cikin ɗan da shugabanni kamata ya yi a cikin magudan ce da su mai dana mai kai fayawa da kawo zaman lafiya da kawo haɗin kai kuma mu zage mu haɗa kanmu mu haɗa hankalin mu ni ɗaya mu ga cewa mun kawo maslaha ga waɗannan mutane da suke kawo da su a cikin wannan kasa a da yake kun dawo gida kuma yi kuma rafa kuma bayan an isa gida za su zuwa ma kuma nufa kan kwanci kuma yanci da kwanci ci a gomi za ka gani kan kuma za muku don ci gaba da nawa ido ke yi ta yanda da suke Allah ka kawo mai gaban lafiya Allah ka kafa mu za mu zo nan kan kuma cikin yanzu ko da ga wasu ne har yanzu abin da ga dalin za mu cewa wanda ba ta sa ta zama a cikin lokacin da zai bigira da gwamnati ko sayar ma waɗanda ke cikin gidajen gwamnati gidaje ba ta su ma inda suke gani a hannun da ke da wata yana ne kuma ta da aiki a da kafa da kuma sun wajen kafa da jama'a haka kuma yanzu haka kuma da tsarin kafin shi hanyar kafa da ta da ɗaukar nauyi bayan Allah in Najeriya waɗanda ba su lafiya ko sun ji abin da an tabbatar da cewa ba su da shi ba su da gata kuma ɗan ƙasa ne ko su musulmi ne ko ba musulmi ba ko ba tsawa ne ko kuma ni ne ko ta karama ne ko ko ta yi duk ana ɗaukar nauyi ko ko zai ɗan Najeriya ne saboda haka ina kira da sauran shugabanni a wannan ƙasa ta mu ko a matsayin na mazaɓa a matsayin da ƙano ko matsayin matsaloli mu rinka abin da zai fara kawo zaman lafiya da haɗin kan Najeriya haka Allah ya sa jami'in kasar da suka je kuma ya kamata mu amfani da abin da Allah ya ba mu mu ne kasa mu haɗa kan mu wanda ke lafiya kuma Allah ya ba mu ina fatan Allah ya yi mu wannan abu da aka kawo mu zaman lafiya da ci gaba a cikin rayuwar kai ina kira ga duk da kuma da kudu da kada su taɓa yaƙar ko ya je ko ina ana da kuma ta ajiyar kudu kuma ba mu fatar insha Allah
ba haushi ya ce makaho bai san ana ganin shi ba sai an taka shi tukunna tunda kaga musulunci ake famani ta da alaikum fa a tadu alaihi bi muslima a tada alaikum wanda ya taka ku taka shi gwargwadon yadda ya taka ku to akwai lokacin da idan mutane na maka abu ba kwa zauna a lafiya da su sai ka auna musu daidai yadda suka auna maka sannan za ku zauna lafiya da su to da ka mu mu ce ai tashin hankali a jahohin mu ba amma abinda muka ce ku fada wa raguwar gwamnoni dan uwanku na kudanci shine ku sanar da su yadda suke so al'umma su ta rayu a jahohin ku cikin aminci ku su bar al'umma ku ta rayu a jahohin su cikin aminci wannan sakon ku ka fada musu kadai ya isa ya isa dan ba gwamnan da yanzu shi a jihar su a kudanci wani abu zai faru yaga ana kashe jama'ar shi ana daukar gawarkin ana mayarwa da su can kaga hankalin mutanen su zai tashi to haka kuma mutane su taho nan wasu zo su bada labarin an kashe wasu an yi kaza an yi kaza abu ne wanda yake da tada hankali
ta wannan maganganun duk mun yi su a ba abinda nake so in tafi kansa abinda ya faru daga jiya zuwa shekaran jiya ko yau a garin Gombe ma'ana a jihar Gombe a Billin ina so in tafi zuwa ga bayanin da shi mai girma gwamna tukunna ya yi farko ko ya kamata mutane mu nuna musu farko tukunna abinda ya ainihin wato faru yana da kyau mutane su ga me ya faru ne ainihin wato a farko wannan bidiyon jama'a kowa yana kallo ga motocin jami'an tsaro amma wasu suka zo suka tallaka tallaki farmaki ana kallon su suka fito da ƙur'anai littafin Allah aka cece na cetawa aka yi duk abin da za a yi na kuma jami'in tsaro da makami ba zai iya magance fitina ba a lokacin da fitinar take faruwa suna kallon su wannan yana cikin ababen da suka faru kwanan nan a garin Illiri a cikin jihar Kwabbe so saboda haka gaskiyar magana muna kira zuwa ga kunnoni a arewacin Najeriya ne
Qur'ani ya so shi masallaci a cikin arewacin Najeriya kashin Qur'ani ne a hannun sa Qur'ani ne a hannun sa kuma asan ga
wai fadan mutane ne suka kawo masallaci farmaki ga motoci na jami'an tsaro a gefe ba za su yi hana su suke jifa cikin masallacin suka faɗaɗe bin ƙur'anai amma ba za su yi hana ba kuma rikicin da yake asalinsa ba na addini ba ne a kalmai da aka faɗa rikici ne na sarauta don haka malaman da ke jihar Gombe muna kira zuwa ga lallai wannan matsalar ya kamata su ɗauke ta da muhimmanci ƙwarar gaske.
shi gwamna Muhammad Inuwa Yahaya an ce ya yi bayanai, kuma bayanan nasa sun kyau ba nan gani ko zai kunnu mu kunna mutane. Bayanan nan wannan abin su duba girman Allah a kan shi har su zamanto wakilan banza wajen ana cutar da al'umma ta yadda amma shi Ahmad Lawan ya kubuta bayanan da ya yi bayanai ne sun kwantarwa da mutane hankali a kan cewa bai kamata a bar abin nan ya ci gaba da tafiya ba. Allah ka ji kan Malam Aminu Kano da aka ce yana faɗa cewa dama Najeriya ta mutum uku ce. Akwai shashasha da ɓarawo da kuma mahaukaci. Ya ce shashasha shi ne Bahaushe. Da haka shi in kana buƙatar ka kashe ɗan uwansa, in ka ba shi kuɗi, in ka ce mai komin igiya na ɗaure shi, in ƙara ɗaure shi, shi zai mai koma igiya. Ya ce ɓarawo kuma shi ne bere ne. Ya ce in ka ga ya yi shi ne ba yanke shi ba. Sai a wasu yankunan. Sannan ba wuya ya ce kuma yana neman sai an raba ƙasa. Wannan shi ne abinda Malam Aminu Kano ya ainihin wato faɗa. Da haka gaskiyar magana kiran da muke yi munin nan ya kamata su fitar da saƙo su aika ma gwamnonin ƴan uwansu in dai har akwai doka a ƙasar nan da ta ce duk ɗan Najeriya yana da iko ya rayu a ko'ina a matsayin gwamna na shi ne chief security na jiha bai girmama dokar ba ya kalli wata ƙabila ya ce ta tattara ina ta tabar masa jiharsa ya tattaka doka to alal aqal in yana da immunity da ba za a iya tattaka shi ba sai ya sauka na tabbatar kuna iya aika masa da saƙo cewa ya sani yadda yake so al'ummarsa ta rayu a wani guri lafiya sai ya yanke shi lafiya.
wannan shine abu na farko abu na biyu kuma yanzu arewacin Najeriya gwamnoni dole su tashi fikar su bari matsala guda biyu ta shigo yanzu matsala ta farko in suka bari aka fara faɗan ƙabilanci ko faɗan addini saboda da zai bari sai kasan nan ga cikin bankira ba wanda kun ga faɗa ne na sarauta ya fara a ɓillili daga baya ya juye ya zama faɗan addini don aka bari a arewacin Najeriya bayan matsalar da take ciki na tsaro ga matsalar kidnappers matsalar bandit ana ƙoƙarin ya za a shawo kanta sannan yanzu kuma a ɗauki rikicin ƙabilanci rikicin addini tsakani da Allah abu ne da zai ƙara yamata ƙasar gabaki ɗaya saboda haka amanar ƙasar nan tana hannunku ko Allah zai tambaya sannan kuma duk mutumin da yake da manufa mai kyau na ƙasar nan tana so ta zauna lafiya Allah ya san niyyarsa da zuciyarsa Allah ka taimake shi wanda kuma ba haka bane manufarsa to abinda yake shiryowa Allah ka juyar da abin zuwa gare shi haka muna kira zuwa ga gwamnatin jihar Gombe lallai ta ɗauki mataki tun daga kan jami'an tsaro na wannan yanki da suna kallo da shugabanninsu da komai wannan abin ya faru a idansu duniya ta gani ba su iya ɗaukar mataki ba bayan an ɗauke su a ba su motoci da bindiga da yunifom da albashi don su tsare layukan mutane da dukiyarsu wannan shi ne abu na farko abu na biyu kuma gwamnati ta shafa wa idanta toka duk wanda ta same shi yana da hannu a cikin rikicin na mala ko musulmi a tabbata shi ne zaman lafiya sannan kuma bayan wannan cikin matakan da ya kamata a yi la'akari da su a kula da su kamar yadda na ce kar su bari rikicin addini ya barki a jihohinsu da kuma rikici na ƙabilanci a irin wannan mawkifin ne muke jinjinawa mai girma gwamnan jihar Kaduna malam nasu El-Rufai haka gaskiyar magana dole sun raguwar gwamnoni sai sun koyi da shi wajen shafa ma idonsu toka idan matsala ta taso su tattaka duk wanda za su tattaka don jihar su ta zauna lafiya kowa ya sani cewa jihar Kaduna tunda malam Nasiru ya zo ta samu ƙarancin rikice-rikice na faɗan ƙabilanci ko faɗa da sunan addini ai yanzu in ba don watakila matsalar bankin din nan ba da ake fama da illa sai gwamnati har ta tafi ana da ƙarancin rikice-rikice a jihar Kaduna kuma wannan magana ce ta muke yin ta domin Allah don ita wannan makaranta ba ruwanta duk wanda yake abin arziki idan baka ya zo ta yaba masa ciki da haka tsakani da Allah a wannan ɓangaren mai girma malam Nasir El-Rufai yana ƙoƙarin da wallahi ya kamata ya zamanto gwamnonin raguwa su zama ƙuduwa abin koyi ne gare shi wajen su shafa ma idonsu toka su tattaka duk wanda za su tattaka in ya tattaka dokar Najeriya don Najeriya ta zauna lafiya wannan mu shi ne kiran da muke don wallahi duk wanda ya san Kaduna ya san jihar Kaduna idan ba irin su malam Nasir da yanzu daga hawan shi zuwa yanzu Allah ka ta yi san adadin rigingimin da za a yi ba su da iyaka ba za su kirkuwa amma duk wanda ake ganin sun isa za su kayi da rikici da rigima ya danne su ya nuna ba su isa ba amfani da ƙarfin gwamnati a kansu kuma mun san cewa gwamnati tana da ƙarfin da ba wanda ba za ta iya maganin shi ba ba za ta iya tattaka shi ba da haka gaskiyar magana idan suna so rago gwamnoni jawansu su zauna lafiya wajen matsala ta addini ko ta ƙabilanci sai sun ɗauki irin matakin da shi mai girma gwamnan jihar Kaduna malam Nasiru ya ɗauka wajen shafa ma idansa toka ya tattaka duk wanda ya tattaka dokar wannan shi ne abin da muke musu fata da haka za mu buɗe layi yanzu na kiran waya mu ji menene ra'ayin su kuma al'ummar gari da jama'ar su akan irin waɗannan abubuwa da suke faruwa a kanci Fulani a can ga rikicin Boko Haram ba a gama ba sannan yanzu ga faɗan ƙabilanci yana kunnuwa ga faɗan addini yana kunnuwa sai ka rasa sanin wannan musifa
ba dama gari ya waye da sabi kana shiga social media sai kaga wani shi wani bala'i kullun kai kenan kullun kai kenan haka insha Allah za mu bude layin waya mutane za su kira mu ji menene ainihin wato la ainihin mutane da fahimtar su akan waɗannan matsalolin sannan mu ji mutane wace gudunmawa za su ainihin wato bayar akan waɗannan matsalolin dan haka layi na farko da za a kira shine 0800 sai ainihin wato 0800 681 2643 0800 681 2643 wannan shine layi na farko da za a yi ainihin wato kira sannan sai layi na biyu shine 0800 377 4 sai 50 a insha Allah maganan kinnafa dinnan akwai wani dogon bidiyo da kai fi da wanda daga cikin su da ya bari dan shi kuma kuwa ya sani kwanan nan akwai shugaban inyamarai sarakunansu aka kamo a yankin su suke ba mutanen su wani lokaci da su ake fita wajen kinnafa amma ba mu ji an ce saboda an samu wasu inyamarai har da sarakunansu ba a je a karkashe duk wanda za a ainihin wato karkashe assalamu alaikum ko wannan salular tasa ta ainihin wato yanki
a cikin hanya babban hanyar gwamnatin tarayya wanda ita ta hada ta tashi duk wanda za su ci adama wasu wanda za su kashe naru da wasu wanda za su kula da mai yawa amma wannan hanyar mutanen garin Irwo da suka tare cewa babu wanda zai wuce daga faɗan da cewa an ɗora sarki wanda sama da ba addinin su ba daga kan kabilanci ya zo ya koma kawai maganar a addini kawai kawai a saba musulmai ba da rashin musulmi kamar ya zama wani banza kullum a kashe shek a kudu a kashe shi a garin sharewa wanda a gangamin musulmai ne a kasar kashe 90 zuwa 95 ka ga in za a ce mu ɗauki mataki irin yadda suka ɗauka to wallahi za mu musu kashe wankiya shi ne duk da mu ba shi ne koyarwar addinin mu ba jama'a mu fatan mu shi ne gwamnati ta kawo mataki kawai ta yi abin da ya dace rashin yin abin da ya dace wa gwamnati haka shi zai samu ba mu dau mataki da hannun mu wanda mu ba shi ne muke fata ba fatan mu shi ne girma in waya ya ga abin da aka yi wannan rashin da'a ne ta doka ne a yi abin da ya dace dan to wallahi mun ga jama'a gwamnati kun ne cewa matsar ba ya abin da ya dace ba addinin musulunci ba banza bane Allah mu yadda ko na ko a tsaka masallaci ko a tsaka qur'ani ko a tsaka qur'ani sai aka tsaka mu yadda wa abin da ba ta tunani to wannan mun ga malam ta san alkhairi na ta ko mutane da Allah yi ko da tsara malam Allah ya karba wa malam
amin amin malam kin su muna godiya Allah ya saka dare
masha Allah sai an jima karmakan alaikum salam. Assalamu
alaikum.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ok, magana ne.
Kuna nan sabi wa da na ce ka
Allah Allah ya tsare ka samu ku da alkhairi Allah ya tsare
ka. Amin malam sabi.
Ko sanin da kike Allah ya tsare ku sai Allah ya tsare ku.
Amin amin amin.
A gaskiya wannan irin ku a kasan nan ɗan kadan ne kuma Allah ya tsara mana ku.
To amin.
Gaskiya wannan al'amari da yake faruwa a kasa haka. Ku ce yayi abu kullun yana faruwa. Mu mutumai mun zama kaman abun banza kenan a kayan kasa. Kusan ke zaka babu tar gombe da adadin mutanen nan da yake a fili sun sama yawa a cikin amma a cikin ana ɗaukar irin wannan mataki haka na kusantar da musulunci da musulmai alhali kuma ga sana a wasu jihohi waɗanda ba su ma da majority kuma ba a ɗauka wani mummunan mataki a kan sata yanzu kamar nan da muke nan ana estimating cewa a filis mun kusa kai kashi a filis kashi 40 zuwa 45.
Ya gaskiya ne.
To amma kullum mun
kusa kai kuma da alzama na lafiya. Ba kowa ya san haka a Jos ba. Cewa musulmi ya kai kaso 40 cikin 100 ko 45.
To sai 40 zuwa 45 kullum kuma mu tsarin mu har a zuciyar mu sun kusa da alzama lafiya.
A Jossuna ba gwamna mataimaki musulmi?
Na, ai kusan dare ba za a ba ka ba.
Sakataren gwamnati?
Na, ai kusan malam ba za a ba ka ba. Ka ga, sakataren ta yanzu a fili, ko gwamnan da yake kai yanzu haka, kusan za mu iya cewa kusan kashi 45 ɗin nan cikin ɗari, da an da ya samu kusan musulmi ne suka ba shi ita. Ba amma wallahi nake gaya maka hatta daidai da a kansula wasu ɓangarorin inda ya kamata ga shi musulmai ne suka wurin jari za ka gaba za a ba shi ba. Yanzu kuma wannan yanzu a jakuna da nake ciki za ka ga cewa ga shi nan saboda kasancewar cewa idan aka zaɓi dai an tabbatar cewa dama musulmi ne dai. To amma saboda kar ma a ya kasance cewa dole shi wannan gwamna za a yi ma ya yi ɗan kokari ta wannan ɓangaren ya bai wa wani iyace ka to amma ka ga wannan ba abu ba ne gani ɗin inda ga su cikin sauran local government na an yi zaɓe sai wasu local government kaɗan aka wari aka ce ba za a yi zaɓe ba saboda sarkin da zaman lafiya da sauran su. Kuma sannan kamar yadda za ka ji sosai ina jin Malam Aliyu yana kira. Daidai da ake zaki a yanzu akwai abubuwan da za ka ga cewa na ƙadarar gwamnan ne. Wanda ya kamata a ce in ka abu na ƙadarar gwamnan ne a ce musulmai suna da wani ƙarfi da kamar da kuma ƙarfi da suke da ƙarfin ta a jihohin da suke na musulmai. To amma mu nan fa ina ce ba ba haka ba ne ba. Ila wannan a ce ke.
To yanzu malam sabi mu daga ƙarshe me ya kiran ka da kuma shawarar ka?
Kira na shi ne na farko ga gwamnatin tarayya. Yanayin da gwamnatin tarayya idan abu ya faru wani wanda ba musulmi ba take ɗaukan mataki. Sauran mataki ne da cewa an bi masa haƙƙi. To mu ba fa ɗan ƙasa ne musulmi ɗan ƙasa ne. Mu ba mu ce a ya kasance an rinjaye da mu ba duk da cewa mun fi rinjaye a ƙasar. Amma mu mutu hakan ba amma ya kasance abin da ya kasance cewa ta cika da federal government take ɗauka gwamnatin tarayya take ɗauka idan an taɓa wani wanda ba musulmi ba ya kamata ya kasance gwamnatin tarayya ta an taɓa wani wanda ba musulmi a ko'ina yake ya kasance an ɗauki wannan matakin domin nema masa aiki. Ya kamata ya kasance cewa yanzu misali kamar abin da ya faru faruwa a Lagos mutum ne a gidan bond jami'an tsaro ba a sani ya mutu ba wasu yawanci dai mutum ya rasa waɗanda za ka samu suna zuwa gidan sannan kwallo za ka samu ba mutanen kirki ba ne to amma dai ba za a yanke hukunci ba mu sani ya mutu ba suka kaɗe shi amma manyan su suka fi su suke process gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki mai tsauri a kai wanda har ya kai matsayin cewa aka zo an ma an yi bincike an gano jami'an tsaron bai aikata wannan ɗin. Sau ke mataki a kai
to kaga yanzu wannan fa ba ko mutum ɗaya ba ne ba fa inda ta ga har an kana masallaci a wannan garin to ba ko mutum ɗaya ba ne ba za ka samu an kashe mutane ne da yawa to amma ya kasance cewa ban ji har yanzu ban samu labarin ta fi garin
muna ji wa'alaikum assalam
me
magana
ba ku mu ne ne da kuma nan karamar hukumar na karewa
kace ma ba mu
ba dai Muhammad
ba ba ku
ba sai ba sai
tuna mu ne
da muka fata ku gore
to ina ji dan uwa
Allah ya kara maka lafiya
amin amin amin
malam matsalolin da suke faruwa a yanzu a nan Najeriya a kanmu mu musulmai ne wanda kawai za mu ce wani abu mu ne muke gani ma yake faruwa a kanmu domin duk wanda ka taɓa ka in ka taɓa shi kuma haukaci ne ko zuba zai zaɓe ba yana yanzu mun mai da kawunan mu kaman ba mutane ba sai ka ji an cewa an mai da musulmi banza tun mu ne muka mai da kawunan mu banza ya ta ake daukan mu haka haka idan muka gyara sai mu roƙi Allah ubangiji ya gyara mu
gaskiya
ne kuma muka yi wasa muka bari a hakan za mu ci kuma na wasu gyaran mu ta ce haka
to yanzu malam babawo menene kiran ka ga jama'ar gari da kuma gwamnati
to gwamnati kan yanzu mu samu ko wani kiran da zamu yi akan gwamnati amma kin yi kira na ga mutanen gari dan uwa na a duk inda mutum ne yake zuwa kawai ya kare kansa shi ne kawai wayan sa
in abu ya taso yana da dama ya tsaye da fa'i ya kansa
mutanen nan ma na har gobe idan ba su taɓa mu murama kuma ran ka na kada su sake ba
wannan da gaske ne shi ne da mu Allah ya yi da Allah ya yi qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu da haka Allah ya ce fa in qatalukum faqatuluhum kadhalika jazaa'ul kafirin in suka muku kuimu dama wannan shine sakamakon arme wannan ayin na taɓa fassara ta a tafsiri wasu suka ce na ta da hankali na ce to wanda a nemo wanda ba ɗan tashin hankali ba a jamar shi mu ji fassarar da zai abinda dai Allah ya faɗa kenan kuma na faɗa ban ƙara ba ban rage ba Allah ya faɗa ya ce wa qatuluhum haitsu thiqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu min al qatl ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه وان قاتلوكم فقتلوهم حتى الله يجي كذلك جزاء الكافر ان سكموك قراما انا شيني ساكمكم ارني كما بنتكن دا مكي مفي يوانشي ان تكون ان دا اكي زونه دا مسلمي دا وان دا ما مسلمي بلافيا تو مسلمان نكي يكون كافر تشي ازونا لافيا amma mafi yawanci inda suka fi karfin mutanen mutu za ka gaba a zauna a lafiya wannan shi ne kiran kana da wani kira na biyu
ne ke kiran da nake karawa musulmi a duk inda yake ya tsaya a cikin ka ko kuma yadda kake gani kake tsoron mutuwa to shi ya mita ta goma dai haka idan za mu tsaya mu kokari mu kare san mu sai mu roƙi Allah ya taimake mu amma mu za mu zauna suna faɗa mu muna bari to fa ba za su bari ba kuma ba za mu ji da daɗi ba an ji Allah ya rufa mana
asiri to amin muna godiya ɗan uwa Allah ya saka da
Allah ya kare mana su malaman mu ya kare kuma ya kare mana
asiri amin amin na gode ɗan uwa malam babawo assalamu alaikum
Assalamu alaikum. Okay. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم، مالك يوسف نيه؟ na da mu ne a wurin hana
to ka sake dawowa ne
na sake dawowa mala
Allah dan ka mala Allah
masha Allah to mallan ka da haka ki zabaran na bukara zube ba da mataki a kai ba wanda kike kashi 80 ko 85 a ce kaje wannan kashi 15 din nan ko kiran suna da kasan musulunci ka zo da gurbi ko kuma sannan ma ko ba la kasan musulunci ba la kasan ma addinin musulunci ya za da qur'ani a ji a can kuma shi qur'ani ne yake kinsa shi musallaci shi ne yake kinsa a lokacin da mu an zo da kuma cewa ko nan mu ci a bari karata ba musu karata ba musu kayan karata ba musu kayan karata ba musu to mun muna nan zamu zuba ido kin shi gunna da mataki to wannan abin da muke bukata kenan kin so da mataki ba so gaskiya ba wa tunanin wannan abin zai yafi wannan mai ido saboda in har aka bari bikin addini abin da ya zama da bikin addini kuma ina zamani ni da yanzu haka mallam yanzu haka da su kudo
yanzu haka
amma labarin da nake samu labarin da nake samu cewa dukkan su ma su wannan da ake zaɗan dukkan su musulmai ne to in dukkan su musulmai ne sun san akwai da ake sarzaban in dukkan su musulmai ne me ya haɗin wanda ba musulmi ba da zuwa kona musulmi masallaci sun kona masallaci sun kona a cikin motocin mu manyan motoci akwai sun kona motar mu gida sun kona tsanin mai kayan da motar ta dauko sun kona garawa motar mai kayan tsanin mai kayan
wanda ma za a
zaɓa sarautar mutanen musulmi ne su ma musulmai ne na ƙarshe nake samun labari amma ban tabbatar labarin ba amma dukansu ake musulmai ne to in dukansu musulmai ne me ya haɗin wanda ba musulmai ba da zai ce zai ƙona musulmai masallacinsu in ba dama yana da wani kifi a ransa ba
ko ɗaya ba musulmi ba ne in musulmi ne aka yi akwai matashin da ake bi kana iya tafiya kotu idan tsarin da aka yi na naka wancan sarauta ba a bi ka'ida ba ai ana bin ka'ida in wancan shi ya cancanta a dawo da shi a
yi
ba a yi wannan ba ya kuma nan abubuwa yana a salabi da su daga ƙarshe menene kiran ka yanzu da kuma shawarar ka
da wasu yanzu da ke kirana kirana tun da wannan makaranta dai a sanar da lalli mu yan gungu muna tsawar wani kuma a duk faɗin duniya da yake kusan kwanke a faɗin ƙasar nan bayan da ba su tsauraran wannan makaranta yawwa sannan kuma sun kansu mahukuntan jihar mu ta Gombe na san akwai ko da ba sa tsaurara akwai majiyarsu da suke tsaurara to ni roƙon da nake yi da kuma shawarin da nake ba wa shi mai girma gwamna ino haya ya taimaka ya duba abun nan da idon basira a samu waɗanda suka haddasa wannan fitina tun da har bidiyo ake ɗauka sannan da jami'an tsaron da suke wurin masu gona su kansu a rawar yake a kansu abuwa ka bane ba in aka ɗau mataki a kan jami'an tsaron sun aka ɗauki mataki a kan makarnatan zai ga izina ga masu zuwa daga baya saboda mu gombe musan rikicin addini ba musan rikicin addini ba yau da aka zaka ce zo an fara koma da rikicin addini kamar yadda da ake a Kaduna ta Kudu da kuma Taraba da Jos to shi kenan an kashe mana jiha kenan
wallahi gaskiya ne
an kashe mana jiha
tashin hankali
an kashe mana jiha duk inda muka je mana ni ne da babban bar mota da duk inda na zaga to na jin nan hakan ya kwanta ina da cikin Gombe saboda Gombe muna da al'umma da wallahi yau aka zaka ce an farko da rikicin addini ko rikicin kabila a cikin jihar Gombe an kashe mana jiha kenan ba wanda ya saki tun daɗin da a jihar kenan to fatan mu shi ma mai girma gwamna ino haya ya ta yaka kawo malamin Rufa'i a wannan bangaren da gaskiya mura tare da malamin Rufa'i saboda ya yi iya kokarinsa ya yi iya kokari ya kawo rage matsalolin wannan matsalolin karatu fada cikin addini to kuma in gwamnan mai biyo wannan samun insha Allah muna fatan a samu sauki Allah shi ne ya bada sauki muna fatan Allah ya taimake mu kuma Allah kuma ya kara muku kokari kuma malam Allah ya kara muku ikhlasi da kuma malam Aliyu su malam kuma Shanono duka Allah ya saka muku alheri. Allah ya saka da alheri. Masha Allah, masha Allah.
Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum.
Na'am. Sunana Ali Muhammad, a da dal sako to.
Wallahi Ali muna jinka.
Wallahi Allah ya saka da alheri.
Amin.
So, ni dai kamar kullun yanzu ba da kusan karshen kami a fara kira ko kuma ina ne an fara kira in ka sake jawo ala kawo ayoyi wanda sun ka nuna cewa waɗanda ka nuna tsoka faransa gwargwado yadda an kai so kalibin gwamnonin nan malam kun ka tara su waɗanda muka kama da su a matsayin musulmi kada mu manta yanzu jami'in gwamnonin nan sai an tara su gaba ɗaya a matsayin su da gwamnonin musulmi gwamna nawa ne zai iya zauna a kalle ya sanciya ga hukuncin da Allah ya tara da akan wanda ya taɓa wani ra'ayi da kare su kalibi Allah na Allah mulkin ne duniyar kar an samu gaba su ne ko su lokacin da muke ankara ya ga cewa shi da kamar al'ummar da yake mulki sun fara gajiya da irin wulaƙancin da aka musu ko cikin da aka musu ba tare da suna rama ba saboda haka babu wani wanda zai iya lura da gwamnonin nan su dawo a kan tubarsu yanzu bari in ma kamar karamin misali yau a ce ka matsala da sauka a duniya da ta kwato a ce da kungiyar ɗari a tijjaniya da kadiriya da izalar jau da suka duna ina ganin ya nisa waɗannan kungiyoyi na addini wanda ke da'awa wanda duniya ta sani a matsayin su kungiyoyi na addini musulunci a kowace jiha wanda a gani kala da ɗauki kasan tsanan ji kasan na musulmi waɗannan kungiyoyin ne guda hudu so yau a ce ka za su tunkari mai girma gwamna su zauna da shi da zuciya ɗaya su yi magana da shi a kanciya a kan Allah ku cin jilla ko su kashin da aka wa al'ummar musulmi ya yi yawa ya kamata ya ɗauki mataki ina tabbata wa malam ko bai ɗauki mataki da duni ba to dole ya yi wani abu wanda zai iya nuna cewa ya kula da al'umma ce amma a ce ala su yi haka abu yana faruwa a kudu kudu maso gabas kudu maso yamma kudu maso yammaci yanzu abu sanu sanu ya shigo hatta can wani arewa da muka kama da su ka firi wawa na lokacin da ka firi ya guje ka ji maka dama ba abin da ya ka ɗauka wayo a kakara. Iya abin da muka fahimta sun riga sun yanka su ga jini sun yi a kudu sun ci bulus gwamnoni hudu da suka zai kudu. Salamu alaikum alhaji na?
Kamar alhaji.
Salamu alaikum.
Alhaji ci gaba.
Gwamnoni hudu da suka zai jiha jiha Oyo. Kowa ya saurari gwargwado jawabin su. Abin da jawabin su ke nuna kawai suna magana na akan duk yadda aka kone malam. A jiran da suka kasuwanci jiha Oyo musulmai ko kuma Hausawan da aka suna kasuwanci da ya kasu a mutumin da ya mallaki dukiyar da takaitar rai guda domin ya lamu da biya ya kusa naira miliyan 70 da wani abu an kashe mutane kai kanka ga wancan lattara kai ka ce a kusan uwa mutum ɗaya ba ya iya shayar da dawa ta wasu 130 da wani abu idan an tara kuɗin biya ta naira miliyan 70 da wani abu ta mutu 130 da wani abu yau za ku kama to a ce kuma gwamnoni musulmai sun je don su jajin sama al'ummarsu dan da bakan yunwa da hukuma da suke ciki da zama na kunshi yadda ji gwamna yana jawabi kuma yana jajin samun mai girma gwamna yana jajin samun kabilar jihar su kansu yan ba da an kai musu ni saboda haka gaskiyar magana malam ana ina nan dai kan fata maluwa su da kan yi wannan kungiyoyi mai kungiyoyi wallahi sun mutu lahi idan musu sauka daga matakin da sun ka hawo ba cewa duk wani kira da shugaba cewa yanzu ya dauki matakin da take ya dace kare al'umma ta da addini ne ala gani ne a matsayin kawarizanci da sannu sannu wallahi za mu kai inda ba mu tunane duk wanda ya kama kirawa idan an taɓa cikin su ala wani abu ni maka mu'adilci wace kungiya ce cikin kungiyoyin da ta tsaya ta fara al'umma ta kamar da kungiyar kan kristoci.
Gaskiya ne.
Yau in ka taɓa yau gwamnan da muke magana ya ce cikin boko haram kwanan baya magana ya ce cikin boko haram akwai kristoci kungiyar kan haka ta tashi ta rika kira ta ne ɗaura ta ɗaya tana kira cewa lalle-lalle sai ya ja wannan sassan amma mu duk shi tashi kisa kasu dukiya kora al'umma duk har yanzu malaman mu suna ganin ka duba duk abin da ya faru kira Oyo ba wata kungiya ma da ta fara da sanarwa officially cewa jiran da ta gamsa ya yi hudu ba akan wannan matsala saboda haka ni ina nan kan bukata cewa malaman su canza wannan taku a dawo akan turbar da magabata suna gabata tun daga lokacin su malam shek abakar malam kuri zuwa maluman da suna gabata kamin waɗannan su kafi shugabanci waɗannan kungiyoyi kuma ba haka ba ko wallahi za a kai lokacin da tabbatar al'ummar musulmi ba su jiran sanarwa ga gwamna ba su jiran sanarwa ga sanata ba su jiran sanarwa ga kamar lista raya haka kuma ba su jiran sanarwa ga shugabannin kungiyar addini ko da za su kuma kamar su zama suna rama ma kansu ba ma fata ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu zaman lafiya a wannan kasar kamar da haka yi ya kai da irin su malam albanin gombe muna gani irin abubuwan da ake da sauran matasan maluma Allah ya taimaka muku kuma Allah ya kare ku ga dukkan hukumomi da ke iya tasowa da biyan wannan kira
malam Ali yanzu menene shawarar ka kuma da kiran ka yanzu daga ƙarshe
ina kira ga gwamnati da su gani cewa babban matakin da zai iya kawo zaman lafiya a ƙasar mai shine cewa idan kuma yadda sanata Ahmad Lawal yake wannan ya kashe mutum ko da an yi magana biyan ya yi magana ni a kawo shi a hukunta shi
mataki na ƙarshe ne mataki na biyu ina kira ga kungiyoyin addini musulunci da su cewa ta ci tsaye su sauke hakkin da al'umma su na al'umma su suka jagoranci a matsayin su na jagorori haka kuma ina kira ga gwamnoni musamman na arewacin Najeriya da su sauke addini musulunci domin duk wanda a gwamna arewa ya amfana na da rajjarta addini musulunci shi ya sa su zaɓe duk gudan su ya ci ya ɗin nausin ɗin rijiyar ya ma'ana ya canza addini daga musulunci zuwa kafirci kana sa kauta ma malam ba ya zuwa ya ci zaɓe ina kira gare su su ma ta kan sani cewa Allah zai tsar da su gobe kirma ya mutu ya sa akan al'ummar su da ake wa cin kashi su zo su ɗauki matakin da ya dace wurin kare al'ummar su da addinin su assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
muna godiya malam Allah ya saka da alheri a maganar da na faɗa cewa aya ce a cikin suratul baqara tun daga 191 192 193 har zuwa 194 a je a duba tafsirin duk wani malami amma a nemi wanda ake ganin shi ya iya fassara ya fassara ga sunan abinda Allah ya ce wa qutuluhu ku yaƙe su haitu ka ibtumuhu duk inda kuka same su wa akhrijuhu ku fitar da su min haitu akhrajukum ta inda suka fitar da ku idan ku kashe su kawai ku kai Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min alqatl shirkar da suke yi da Allah ai dama ta fi kisan girma Allah ya ce wala tuqatiluhum inda al-masjid al-haram kasu ya ke su a wajen dakin Allah mai alfarma hatta yuqatilukum fihi idan suka yi la'akari da cewa yanzu muna watan Rajab sun san ba a yaƙi ko an shiga Zulqa'da Zulhijja ko al-Muharram suka kai muku hari Allah ya ce fa in qatalukum wato hatta yuqatilukum fihi har sai in sun yaƙe ku a ciki in qataluukum faqatuluhum in suka yaƙe ku Allah ya ce ku rama zalika jazaa'ul kafirin fa in intahu in suka bari to fa inna allaha ghafurur rahim sannan Allah ya ƙara maimaita yake wa qataluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillahi in intahu fala udwana illa 'alal zalimin sannan Allah ya maimaita yake ash-shahrul haram bish-shahril haram والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين haka maganan karwa ne ji ce ai nasi a tada hankali kafin yanzu sai wani ya datsunan sai ce nasi a tashi hankali a'a ni ba ni bane nasi a tashi hankali abinda Allah ya faɗa ne nace shine Allah ne yace fa in qataluku in sun yaƙe ku faƙatu ruhun kurama kazalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon arni har wani ya je ya ce aina ce a tashi hankali assalamu alaikum
assalamu
alaikum na wace magana
na daga kan
wa malam nuna muna jin ka
malam wannan aiki da kuke Allah ubangiji ya biya
ku amin amin amin
suna ne kuma da nake so na yi ina so in kira ne zuwa ɓangare biyu ɓangaren malamai da kuma
shugabanni
na siyasa musamman shugabannin mu na siyasa ma ba ina gana kawai a duniya zai wuya a samu wata shugabanni na siyasa wanda ni a fahimta ta cikin amanar waɗanda suke wakilta irin shugabannin mu arewa saboda mutane da kuma a halin da muke ciki idan ka kalli yan arewa sai ka ce ko wai ne shugabannin da suke da su na farko maganar rayuwa wannan ta riga ta dagule to idan can ya dagule kuren kuma a ce a tara yi a ɓangaren addinin mu sun kasa kare mu to yanzu su a matsayin su ko musulmai suka zo suka amfani da cewar su musulmai ne na zaɓe su idan suka kasa kare mana rayukan mu da kuma addinin mu to wa ake kira ya zo ya zaɓe shi ya kare mana addinin mu idan har a lokacin da muka ga ɗan majalisu na arewa da fitoci na arewa sai ya faru a kudu kashe ko kuma har abin ma yazo a arewa a zo ana zargin addini ba shi shigo da kada zage zage ba to menene idan ya fara cikin zage zage ba ya ce shi ne cikin da ke dauka yayi yawa dan a rage dan kuri ya kuma aiki sannan ne za ka daga zage zage shi sannan su kuma shugaban malamu malamai na addini da zalunci ne idan ne har malamin zai ya fito a kan wannan dare ne ya fito kawai ya nuna ma ne wani da ke so in fara kada ba haka ne bai yi ba kuma a zo a duba wannan ki zo ki har kan mulkin nan malam abubuwa su ta faruwa kuma ki kama kan ka da malamin da ke kan wannan dare idan yanzu ba ku ci gaba da ba ku ya sunan ku saboda da Allah malam malamai sun taba cikin shiru ya kamata a ce malamai su ne kai zai su samu kowane su samu gwamna su yi mai masu lafiya abubuwan da suke faruwa ya kamata a ake yanzu gwamna ne su yi mai kamata a ake su wani kai su gaban kada ma su ke da kayan su ne su irin wannan abin da yake faruwa amma malamai su ne su yi mai kamata a ce su ne su yi mai kamata a ce su ne su yi mai kamata a ce shugaban kasa da ya ce wani kuɗi a misali da ake tsorowa na kai aka samu tsanko kuɗin da kuma kare kuma aka samu matsala a ce yanzu kuɗi za a rage yayin zuka aji su suna magana suna rubuce rubuce amma mu ya yi kan kuɗi da ya zama zanko ba abin da ya zama su ya kamata su yi kira malaman su ya kamata su tashi su saukewa a kuɗi haƙi na yanki a kan shi yanda za su fi kuma su gaya mana cewa da ɗaukin da ya kamata a zama su idan wannan ɗaukin ya faru ya kamata su fi ɗaukin a ringa yin kuma yanda za a bi su tsakani da Allah ya zama kuma su ne suna tsaya na da rake sai musamman su da suke rayuwa a cikin kuɗi. Ba wai sai ya zo kanka ne za ka da abin ya taɓa ka ba duk abin da kuma tsohon ka mutum ne yake yanzu ana magana ne ba wai ana magana ne kai dan hadu kuma ne wai ko kuma wancan dan tarika ne dan waye ana magana ne su idan sun tashi cewa faruwar su wannan har rubuta a kushi ne a tarika ne wanda ko sai hada mu take take kashe ne kuma wancan lokacin malam da kun yi karatu a kan cewa tashin kulawa da ake ai na kira wa wannan kuma wannan ne ke cewa idan sun nan mai tabbata tashin kulawa su kashe faruwan su ne sai fulani da su ce a hutawa kawai sun fi kashewa kawai kuma mutunci ne su ke su ta kana a kautawa bayan wani wata ruwan su fulani da yin haka ya kamata a ga hankalin malamai a wannan lokacin malam malamai ku ba sa yi ma su karkatar da karatu ta kake zuwa ga wannan matsalolin da suka bane mu wannan ba karamar matsala da ke ba karamar matsala da ke in dai zai zama ya ire-iren ku ne ba ku da yawa waɗanda za ku dinga magana za ku dinga magana ne sai iya mu da suke sauraron ku da masu bibiyar ku iya ilin ku ne za ne ilin magana kuna fata da garin ran mai ba shi shi ba ruwan shi abin da ya kance wa amma idan ya zama an samu malamai ko ina abin da ya amo a cikin a cikin mota ai kamar wata guta kowa gidajen rediyo ma su yi ta kawa a ta yi ta kiran cewar da rami da hankalin su zai kashi kuma shi malamai su kira musu cewa to ta sun fara listin waɗanda ba sa kuma da haƙƙin al'umma su kuma sun da dawo sun sun gaya wa al'umma ga wanda suke kula da su ga wanda ba sa kula da su kusan wanda ba su ba ba.
Wannan gaskiya ne malam Nura, to malam Nura muna godiya da wannan gudunmawa, Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum.
Yanzu na nan ka duba abin da ke fara a biyu. Yawa ta lokacin da wannan abin ya faru, an ƙwamu da suke ne na mutata
zuwa fadar sarkin sasha. Ta yadda idan rikici irin wannan ya faru, yadda za ka faru ka koyar ka ga jin jami'an tsaro kuma su yi fada. Da ɗan namu da za su tafi fada, sun da suka ba da wani kuɗi ga jami'an tsaro, wani haka da suka fi aka rasa su yi su. Gaskin 5,000 tana da yadda BBC da Belita su karo yake. To, ga shi yanzu a jihar Gombe, kai kiristoci sun yi mana irin wannan sun ƙona masallaci sun ƙona ƙur'ani. Idan malam bare malam bai manta ba 2018 a jos wani malamin addinin musulunci kuma limami a masallaci ya ba da mafaka a gidansa na waɗansu kiristoci 200 da 200 kiristoci. Na'am, an ka ba su mafaka waɗansu ne masu kyara makaman suka je su. Idan mun ga wani irin su ne ka ba ya kuma da irin wannan. Sannan irin wannan abin ya ci gaba da faruwa kuma wani aiki ne na shugabanninmu. Kamar yadda malam ya faɗa, idan ba za su iya kare mana rayuka guda biyu, me ya amfani su ko su da amfani. To, ni kira na gaskiya gwamnati ta shigo cikin lamarin nan ta duba, shi gwamnati haya lalle ya shigo ya duba. Rikicin addini an fara shi ba bare ba in an fi musamman arewacin Najeriya an fi fi yawa in da an zo abin da za a ce da a ranar ne ta su a gari da ya zai kira ga gwamnati a fito a yi bincike da a kama shi ya zofi a wasu kan shi. Yau wani godiya
malamansu Allah ya saka da alheri. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa ke magana?
Sannan a Shamsuddin Abdullahi daga jihar Gombe tarayyar Najeriya.
To malam Shamsuddin muna jin ka.
Alhamdulillah na dawo ne kasancewar na yi dubi akan abin da ya faru a Kano da malam Abdulgabbar wanda duka ƙungiyoyin addini Izala, Salafiya, Dariƙa, Kadiriyya suka haɗu suka yi magana da yawo ɗaya.
Wanda ta ji aniya ba.
Da tuka to akar makallahu duk lokacin da ya zamanto ƙungiyoyin nan duka sun haɗu sun yi magana da yawo ɗaya babu abin da za su nema a Najeriya wanda gaskiya ba za su samu ba. Idan Allah ne zai hana duka waɗannan ƙungiyoyin a haɗu a yi magana guda ɗaya kan matsaloli guda biyu wanda su suke damunmu. Matsala ta farko da suke damunmu ko wanda suke ci manutuwa ƙarya yanzu. Ita ce magana kashe musulmi da ake yi da kudu da arewa da ya sha faruwa tsawon lokaci. Me zai hana a je daga a ɗaukako matsalan daga tushe a gama da ita misali tun daga wani shugaban ƙasa har zuwa gwamnan kowane jiha. Wannan a ɓangare ɗaya kenan. A ɓangare na biyu a samu wani kwamiti na waɗannan malaman da in har za a iya takurawa gandu da ya ɗan mataki. Ko ba a rin ma zai gagara ba ko kuma babu wanda zai gagara domin wannan malamin suna ne ne a madadin al'umma. Da zai hana a je a yi magana kan surufi da suke in surufi na masu kidnapping a yi magana kan mataki na musamman a kan wannan matsala.
To yanzu kan ke security ba da kamar gumi yana nan yana kokari ba kuma ya ce zai rage gaban kasa.
Na'am. Wai yana samun matsaloli.
To ya za a yi dama kai abu baka samu matsala ba. Saboda haka a wannan abin da duka yake yi daidai ne ya ci gaba da kuma Allah ya taimake shi.
Amin.
Ka lura?
Na'am.
Na ina jin ka.
To akar makallahu a wannan bangaren kuma a cikin tin.
Maganan ganin shugaban kasa ka taba zuwa bila kuwa?
Eh ban taba shiga bila ba gaskiya.
Baka jama abin da malam Daura ya ce ba da suna zuwa duk wata akwai sun shugaban kasa daga ba.
To akar makallahu lallai mu a finin musulunci da addini na zaman lafiya da haƙuri.
Amma na yi
kuma abubuwan da ake kashe mu kudu da arewa.
In an samu haɗin kan malaman duka.
Na'am.
Shugabannin. Suka ce lallai suna so su kai shugaban kasa ga bukatar su.
Na'am.
Gaskiya na yadda ganin shugaban kasa dole ya saurare su.
Wannan shi ne abin da nake magana.
Eh to ina jin ka malam Shamsuddin.
Na'am. To akar makallahu lallai yana da matukar muhimmanci idan har
akan duddan maganar annabi ne dai aka ce an yi fatanci amma wannan ma al'umma faran al'umma annabi ya ce la zawa uduniya awanu inda Allah min kasar rujulul musulmi saboda haka tunda musulmi ɗaya ya fi ɗakin kaba daraja a wajen Allah to dan me yasa zai zamanto ana kashe musulmai su sauran malamai ba za a haɗa kai ba saboda maslahar musulunci da jama'ar su a je a yi magana da shugaban ƙasa da ya wuce saboda dakatar da wannan matsala.
Haka ne gaskiya ne.
Da wannan nake amfani da wannan damar in ja hankalin malamai cewa su ji tsoron Allah a kauda maganar aƙida sannan kuma malamai su zage da su cire tsoro kamar yadda nake malam a kusan duk Najeriya kila bai wuce kamar irin ka ɗaya ko biyu ko uku ba da suke irin abin da kake yi. Ya kamata sauran malaman su ji tsoron Allah su gane cewa ba fa da'awa maganan tauhidi da sallah da azumi shi kaɗai ne ba Allah ya tsora musu ba.
Eh gaskiya ne.
Suna kan kujera ne ta annabi tunda kuma al'ulama warasatu lafiya tunda haka ne to fa annabi shi ne alƙali shi ne likita shi ne gwamna shi ne komai. Wannan haƙƙi ne na malamai su yi tsau duk matakan da ya dace.
To yanzu malam Shamsu menene kiranka daga ƙarshe?
Kirana na ƙarshe ɗin akar makallahu shi ne malamai su haɗu su yi magana da yawu ɗaya kamar yadda mai magana na wanda ya gabace ni. Ya ce da dukkan Borno ya magana cikin Boko Haram akwai Kiristan kan gaba ɗaya duk da rabe-rabensu suna da ɗariƙa ta fi ɗari. Amma suka haɗu da yawu ɗaya suka yi ta maganganu kan ya ganya kalma. Kirana na ƙarshe shi ne waɗannan malaman mu duka. Idan irin wannan matsalar ta taso a yaƙuri a cire aƙida daban a zo a yi magana da yawu ɗaya Allah so in an dawo cikin gida a yi faɗa cikin gidan ma ba matsala.
To ba ku mai muna godiya malam Shamsu Allah ya saka da alheri. Assalamu alaikum. Na mu wace? Assalamu
alaikum.
Wa alaikum wa ce magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa ce magana?
Malam Allah ya tsara maka lafiya. Sana magana da Khadija Usman da Rabin.
To Allah ma Khadija muna jin ku.
Ni na ga ke ɗan nuna. Ina. Eh. Oh. Ni ne kawo kan malam. Ina wannan abu da arna suka yi mana a dillare. Malam. An zalunce mu. An zalunce mu kuma su yi mana haƙƙin mu. Malam a shawarce gwamnati ya kamata ta bi mana haƙƙinmu a kan abin zaluncin da aka yi mana.
Ke kina da yanzu labarin irin abin da ya faru na ɓanna da aka yanzu?
Kina da labari mahaifi na makaifka da shi aka yi da shi da makocinsa.
A garin Ɓillire da musulmi da wanda ba musulmi ba su ka fi yawa.
Musulmi sun cewa.
Amma tare da haka kuma suka tayar da faɗa a garin?
Malam ai ina ga gani yau mutane suka yi saboda har abinci aka dinga kawo musu daga waje suna girkawa.
Kamar yadda suka yi a jihar Kaduna lokacin fadan shari'a ba?
Eh, an kuwa nan gaba ɗaya su ƴan Ɓillire ne wallahi malam sai wahala suka sha baka ga yanda aka yi aka fitar su ba. Ya kamata a yi wa gwamnati magana sai ya kamata ta dinga lura da abubuwan da ƙarna suke wa musulunci. Wannan abin yan yawa malam ya kamata a kawo mana ɗauki. In ba haka ba a san ƙarshen wannan abu ba malam.
Ko ba masu addini suka yawa ba in dai ana zaune wani ya tashi ya afka ma wani ba bisa ƙa'ida ba ko bai da addini su yana da haƙƙin a tsare jininsa da dukiyarsa.
Wallahi malam kasar lati ne kafare su ka shiga suka dinga janyo sai wannan ɗin masallaci kaɗaɗin masallaci da alƙur'ani suna fito da shi ƴan sanda suna gani malam ya kamata a bi mana haƙƙinmu akan wannan bala'i da aka kuma daɗa musulunci a ciki.
Wannan duniya kowa ta ga bidiyon abin da ya faru gaskiya.
Wallahi malam an zalunce mu ya kamata a bi mana haƙƙinmu akan wannan abu da aka yi mana.
To yanzu malama Khadija yanzu kina da wani kira ne ko shawara da za ki bayar?
Ina da kira da zan yi wa gwamnati a taimaka don Allah don annabi ka daina bari ana tozarta musulunci ana ji ana gani ana wulaƙanta musulmai ana ji ana gani kuma ya kamata a ce ta ɗau mataki amma sai dai gwamna ya zo kawai ya yi kallo ya kama hanyar ya tafi.
Wannan ba daidai ba.
banda wai magana ma yake akan cewa wai shi sai dai local government ne yake biya abin da aka yi kamata yayi ya tsaya ya dace ce ya ga menene mukabbadin wannan masifa da suka so su ga mukayin ta
wannan kuma matsalar yanzu tara ta yi ga malaman addini da al'ummi irin matakin da za su daukar wa matsalar shi ka gwamnati ya dauke ta da muhimmanci koyi waki da
to shi kana mala Allah ya rufe asiri Allah ya kare su tsira
to amin muna godiya ƴar uwa Allah ya
Allah ya tsora musulunci akan kafirci
amin ƴar uwa Allah ya saka da alheri
nagode malam nagode
nagode assalamu alaikum
kun san Allah ya gafarta malam
wace magana
Jafar ne malam
a malam Jafar daga Lagos kenan
a mama yanzu na shi gore kai wani aikin gona an koma
to ilori kenan
eh ina ilori insha Allah
na muna jinka malam Jafar kashi kali daga ciki kashi 50 daga ciki
jahilai ne
a ai ka kala fasar ta dinya ma kai ta 70 duka wannan ma
da mallan yanzu akwai ƴan majalisu da kama waɗanda suke yau da su cikin miliyan guda su ba mu aikin addini su ga mutu su ba karuwa miliyan 10-50 su haɗe Dubai abu kalli ta su je su kwanta da ita su biya ta abin da zai yi da su da ƴan majalisun da suke har yanzu sun da suka ci zaɓe ba su haka a ƙauyensu ba su je su duba wani hali da wa'annan mutane ke ciki wai sai lokacin zaɓe ko a zero ba a duba ba a ja ke tana fes har ba wa talakawa
ai wannan shi ya sa muka ce insha Allah za mu zo Malam Jafar za mu yi program kan harkar siyasa shekara ta 2023 da malamai na addini jama'ar gari ya kamata su fuskance ta
sannan nan ne biyu matsalar da muke fuskanta malam akwai malamai akwai muna malamai malami ya dauki rayuwar duniya ya sa ga rayuwar shi ba malami bane yau duk malamin da ke fadin gaskiya a Najeriya a dauke shi dan ta'adda saboda yau a halin da muke ciki yanzu a arewa malaman nan fa lokacin zaɓe ba su suka fito suka tunzura mutane da suke a fito a yi zaɓe a zaɓen da ya kamata ku zaɓuwa da ku zaɓuwa ne amma yau ga shi malaman Allah ya ba su damar da za su je su ga shugaba su je su ga ƴan majalisu su ga sanatoci a'a ba za su iya faɗa musu gaskiya ba sai an sayo mota an sayo malami mota ko an sayo mai umura ko an yi mai wani alheri ya koma gehe ya lauke
to yanzu malam Jafar yanzu menene kiran ka da kuma
shi kiran da nake yi malam anan shi ne musulman mu har yanzu ba muna bacci magana wai mu tsaya mu dogara da shi gabanin ko wani abu bata taso ba duk wanda Allah ya ba dama to ya sada da abin da zai kare kansa
to kai na ga
kiran da nake yi kenan na biyu kuma muna kira ga gwamnati da gombe waɗannan ma'aikatan in kan kama daga titi ne a buɗe hanyar ƙasa a hukunta su ko kuma a soke su daga mukami na biyu ƙungiyar kan na jihar Gombe mataki na jihar Gombe abin da ya har ƙasa a hukunta su kun kuma ta yi haka ba to ta tabbata ba mu kuma musulman ba za mu zuba ido ba ana ta kashe makamanciya ce saboda aya ya zo fa in kada lokun ka hukunta to mu ma za mu yi kada lokun barama addininmu ya hana samun marama
ko kuma dawa hanya ɗaya ne zai magance matsalar kullum muna faɗa muna cewa sakacin da gwamnati take ita yake bude kafar mutane su kai ɗaukar doka ga hannunsu
sarakunan mu na arewa suna da laifi su mutu mu ba ta ga ne ko shi yayi magana me amfani su fa su fitowa su yi magana fa ta ganin gwamnati ne
to wallahi ka san harkan mulki sai a hankali ne Malam Jafar yanzu dai kai da kai na ka kiran yanzu
inda kai
kira kira na wayannan mutanen gaskiya ya kamata a hukunta su ɗan sanda nan daga mataki abin da ya kan CC ko CP commissioner ɗan sanda sai ya sani a hukunta shi sa'annan wayannan kungiya ta su daga mataki da jaha a duk halokan kuma har sai su ya kamata a hukunta su saboda sai da an ka zauna an kai miki an ka shirya komai an ka dauki wannan matakin da za a kai
to muna godiya mallam Jafar Allah ya saka da
ni amin amin sa'annan musulman mu rage hasada da kuma kiyayya rashin aqida a kamar yanzu musulmi in ba aqida shi sai da wannan ba wannan yana da rika wannan yana isala sai ya ga kafin zai ci ma wannan tsohon musulmin nashi saboda sun abubuwan aqida ba zai iya tsoma baki dai a ɗaukaka musulunci ba a yi yaƙi da saboda aqida bambancin ra'ayin aqida ta haɓa su kafirai duk da akwai wannan rigima a shigo ba a gani in an ka kawo ta maganar
na gani to ba komai mallan Jafar wannan dama yayi daidai da fadin Allah da ke fada cewa allazina kafaru ba azu auliya uba kafirai sashin su ne ban shashi Allah ta falu da kun fice na tsamta Abdul Qasad ka to da aka kama yi da wa alaikum assalam wa ke magana
mallan Allah karba ga da san kana ana magana Ashiru Ibrahim
to mallan Ashiru muna jin ka
ya gore ya kamata su to sai magana da su. Ma ta ni admin din da cewa ba zai taba yi ba ana kashin mutane kuma ana kashin na shi ko a ce gona ta zo wata duk ya ko. Gon ka yi da zan sun mun ji kuma zan fara da kallon ku da hakan ba zai yi ba. Dan akwai wadan su ji a ga wadan su ji da fahimtar malai. Ba mu la'ayi
ji wannan mu la'ayi ta kallon
mu ne. Ko ne mu la'ayi ta kallon mu na.
To ina ga muna jin ka mallam Ashiru. Mallam Ashiru ka fara magana sallular ta ka kuma gaskiya sha dai ta wuce. Ga mutane suna kiraye kiraye. Bari mu dauki wannan wayar ta ta zama ko san ita ce ta karshe. Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa ke magana?
Eh magana ne da Basir Muhammad daga Kano.
To mallam Basir Muhammad ga wannan dan uwa tan tsaye wayar mun dauki wayar ta daga Niger. A number 1 ce to da Allah a gurguje menene kiran ka da kuma shawarar ka.
Daga matakin majalisar har zuwa shugaban ƙasa. To na rasu mene ne wannan masifar da suka nemo. Ya kuma rika mun kuma da ɗan wani magana kan cewa ya nake da yalan ma sun kuna da yalan 99 ne duka ke mulkin mu a Najeriya. Kashi ɗaya shi ne wannan da suka ga abin da suke. Ya Allah ma sai ga mara kafarwa akan mutanen nan ko za su gane to Allah kan ci kan da cikin mutanen da za mu yi ba mutanen na gari wanda suka san mutunci mu da mutunci da musulmai
to ba ko mai malan
ma wannan kafara in da aka tafi haka to akwai matsala gaskiya ba karama ba
Allah subhanahu wa ta'ala ya saka da dai jama'a wannan shiri ya dauki kusan awa biyu yanzu gaskiya da kiraye kirayen mutane sun ci gaba da yawa ba za mu iya ci gaba ba za mu dakatar da wannan a karatu ko wannan shiri yanzu kuma mun faɗa abinda za mu iya faɗa Allah ya shaida jama'a mata zama shaida da haka muna kira zuwa ga gwamnoni bari in ɗauki wannan waya kuma daga Niger na gaya mata assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam ya shek
me magana
Ashiru Ibrahim ne
dawo. Okay, number 1 kada biya tsaya ne ko Ashiru Ibrahim ko?
insha Allah malam
to muna jin ka malam ajum
malam dan haka nake abin da a kira na da gwamnatin Najeriya su ji koran Allah subhanahu wataala su gane cewa wannan nauyi na Allah subhanahu wataala ya dora musu kuma ya zama wajibi daga cikin haƙƙin da ya kamata su soke shi su kare muta su kare mu al'ummar musulmi haƙƙin su wanda ya shafi dukiya da kuma lafiyar su da kuma jinin su malam wannan ka da abubuwan da muke tsara a Najeriya yanzu abubuwa sun zan lafiya na kofi illa billah
wallahi malam
dan haka malam da Allah a kare jan hankali sannan malam duk lokacin da an ka ce wasu abubuwa sun faru irin wa'annan sai dai ka ji an ci so ana magana a bi su cewa wai a mai magana da wani shugaban kasa garba so ya zo ya ci kaza ci kaza ci kaza wai ana wani da abin da faru ko shi ne kaza ana wani da abin da faru to malam mun ga mazabi shugaban kasa mun da dangi ana wani da abin da abin da ya faru a yanzu da kan sannan ka mai da mun ji kayan magana ka mai da mun ji kayan magana malam ya kamata banna ka ci ai ka ka ya kamata a ci shi a hanyar ai ka da
wannan ita ce ka'idar da rahoton duniya yanzu
ba sai abu ya faru ma na azo ana cewa to ya za a yi ya za a yi misali
mabanna shi gaskiya ba a barin shi yayi banna a tafi neman shi
an ga ya shi malam mudo mu ce na Alizar yanzu mu zauna na ɗan Najeriya ne mu na so ma Niger a yanzu wallahi malam duk ɗan Najeriya da yake zama ne ga wallahi kaso 90 cikin 100 yana zama ne cikin aminci malam wallahi a kajin da muke tafiya sun kasu a cikin da wala na tabbatar da ina jin kane da rana sai an tare mutane an kwaci mutum zuwa kashi su
na gane
kuma wallahi malam haka za mu yi tafiya ta awa ko sai wasu kuma na adaji da dare wala kuma na ba abin da ka ci kuma ka Allah to ka ga malam mata a ce ire-iren waɗanda abubuwa ya kamata duk a ci da kansu zuwa da shara idan haka malam muna da Allah ta'ala ya kasu da cikin zuwa da irin wannan kokari ya tsaye Allah ta'ala ya sani ku ne ta yi kuskure a cikin al'umma
muna godiya malam Ashur Ibrahim Allah
ta sallama muna daga ƙarshe ina ƙara jan hankali ka zo bayani a baya dan ne kuma da cikin wannan haƙƙi ne wa Allah ta'ala da wannan lakin bar sauke sai Allah subhanahu ta'ala ta dinde shi
gaskiya
ne dan su shirya an ta daga tuba Allah subhanahu ta'ala idan musu gala ba
gaskiya
ne assalamu alaikum wa rahmatullahi
amin wa alaikum assalam malam Ashuru ina ganin gaskiyar magana mutane su hakuri wayar ka ita ce ta ƙarshe kuma kun ji abin da muke faɗa akan Niger cewa yanzu an samu kalbul haqa'iqi da kowa ya san cewa mutanen Ghana suna shigowa Najeriya to yanzu shi gaban mu ya kai da yanzu daga Najeriya ake tafiya Ghana karatu yau dan ba zan ci ci baya ba shi gaba sai ga Ghana wai abinda ma'aikatar ilimin su ta ware don harkar ilimi ya fi abinda aka ware ma harkar ilimi a Najeriya to wannan abin kaicho ne sannan ga Niger din nan wanda aka gobe lahadi akwai zagayen zaɓe da za su je na ƙarshe mutanen Najeriya da baki ɗaya matattalin mu saka Niger cikin addu'a Allah ya sa zaɓen da za a yi gobe wanda ya rage su yi lafiya su gama lafiya ya ka yanzu ɗan Najeriya ba shi da wani abu da zai goranta wa ɗan Niger don yanzu rayuwa a Niger wallahi ta fi tabbas sama da rayuwa a Najeriya kun dai ga abin da wani ya faɗa da yake rayuwa a can a yanzu to da ƙasar da aka waye gari a titi ba ka da aminci a gida ba ka da aminci a mai kuma ya rage to da ka ba wani abu da wuta ba samuwa take ba ruwa sai a hankali to mai ya rage saboda haka muna addu'a ga jama'ar Niger abin da ya rage gobe na zaɓe Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya da haka abin da zai zama muku alheri Allah ya sa ya bayyana a matsayin shi ne sakamakon shugaban ƙasar kuma kada wanda ya kuskure ya ɗauki makami ko ya tada rikici ba wanda zai samu biyan buƙatar sa wallahi ya samu yadda yake so a cikin fitina Allah kuma ya tsare mu da mu da ku daga fitina wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته